وكلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما شاء الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك حدوا لكو أولنا سابيا ترانر تلاتة يو شابك ويقوات رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم هكا نشابك شانا شاب ياركو niko me kai nzo ka adaman so marabu kuma 15 ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 daidai da 27 ga watan 4 shekara ta 2021 a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna muna cikin suratul baqara mun karanta ayoyi guda 20 wanda akan su muka tsaya ajiya insha Allah ta'ala kuma yau zamu tashi aya ta 21 akan kalla bismillah ba 21 ba ya ayyuhan nasu in 19 okay ina ne ai mun fassara ko mun fassara shi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
كم يمت تشاتر أنتو تندك كلا كافي نجسكي يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى كما عند مكجي أجي أياي بسالي أكن منافكي ياسف بنتوس بنغران سدوتا yayi misali da wuta muka ce yana nufin munafikai tsantsa waɗanda suke da aqida ta munafirci yayi misali na biyu da ruwa wanda muka ce dabi'u na aiki da wani ka iya dosanowa daga cikin siffofin munafirci ba tare da kuduri a cikin zuciyarsa ba wanda dukkanin waɗannan biyun dai sharri ne a cikin rayuwar musulmi a same shi da su to anan sai yace kadul barqu yakhtafu absarahum yana siffanta mana siffa ta ƙarshe da zai yi na munafikai kafin ya kira ta gaba daya zuwa ga muminai da kafirai da munafikan su kansu a ayar da zamu ji a gaba Allah ta'ala ce kadul barqu yakhtafu absarahum walqiya tana yin kusa da ta fisge gannan su ta fice ganin su ya zamto ba sa gani gaba daya kullama adaa lahum a duk lokacin da wannan haske ya bayyana a gare su ma'ana lokacin da suke cikin imani dama mun faɗa wani lokaci suka rayu cikin imani wani lokaci kuma su juya gwargwadon abin da ransu yake nema idan sun ga ni'ima sai abu hannun muminai sai su dawo cikin imani idan ni'iman nan ta subuce ta koma hannun kishiyan muminai sai su koma cikin su dama wannan ita ce siffar su da Allah ya faɗa muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su duk inda ta kwana nan ne sha wannan ita ce siffar mutanen banza tun a lokacin fir'auna kafin ma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dan lokacin da aka zo fir'auna da annabi Musa ake bugawa tsakanin kafirci da imani mutane sai suka ce la'allana nattabi'u as-sahrata in kanu humul ghalibin sanudai lallai muna tsammanin mu fa ɗan sihirin nan didda mun ga imani a wurin Musa za mu iya bin su matukar su suka yi rinjaye su suka samu matsayi tunda dama fir'auna ya ce zai ba su dukiya mai tarin yawa to in aka samu dukiya a hannun yan sihiri suka ce to da yiwan fa su za mu bi mu rayu tare da su wannan siffa ce ta mutanen da ba mutanen kirki ba waɗanda ba sa yin awo da imani sai dai awo da san rai da kwaɗayin abin duniya tsantsa wanda za su samu ba tare da tuna cewa aljanna ta fiye musu duk abin da suke gani a nan gidan duniya ba to shine anan Allah subhanahu wataala yace duk lokacin da wannan haske aska a gare su mashaufihi sai su tafiya a cikin sa na imani wa idha azlama alaihim idan Allah ya bici hasken ya duhu qamu dole su tsaya wannan wasu malaman na fassara da cewa akan sirati ne haka zai faru da su Allah ta'ala yace yawma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum a ranan da munafikai maza da munafikai mata za su ga muminai su ce ku dan jiraye mu akan sirati kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani akan cewa kowa zai hau sirati kafin ma manzo Allah ya bayani qur'ani da kansa ya fara fada yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in minkum wallahi ba wani daga cikin ku mace ko namiji babba ko karami musulmi ko kafiri jahili ko malami mai kudi ko talaka mai mulki ko wanda ake mulka illa wariduha face sai ya hau kan sirati ya geta ta samanta kana ala rabbika wannan tuntun ya riga ya kasance a wurin ubangijinka wani abu ne hatman wanda ya zartas maqdiya kuma ya yanke cewa sai an yi ba wanda isa ya sa a fasa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a hadisi sai ya fassara mana ma'anan wannan ayar yake cewa lallai wutar jahannama baka ce kirin wutar jahannama baka ce wulik siradi kuma shi ma baki ne kirin haka a kansa kamar misali hijab niqabi da mata suke sawa baki an dinka shi da bakin zare kaga ba za ka iya hangen ko a kusa da kai yake sai ka kalli sosai ka iya gane gazaran ga kuma yadin amma daban-daban suke zare daban yadi daban amma duk sun saje da su junan su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka sirati yake wani gada ne da aka shimfida shi a saman wutan jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane mutum zai haushi kuma sai yayi tafiyan shekara 500 a kansa da yake siffanta yanda gadan take yace kaurinta kaman silin gashin kwayan idan dan adam da zaki iya tsunko kwayan gashin idan ki guda daya ki kalli yanayin kaurin shi to kaman wannan kaurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta fadin al'arshi ba irin gadan kawo ce da ake dual carriage ba sannan yace ahaddu minas saif ya fita ko bi tsananin kaifi kamar kice da kaifin sa kamar reza wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kowa zai hau kan wannan sirabi din kuma tsawon tafiyar da za a kai tsawon tafiyan shekara 500 ne to kowa zai tafi ne akan wannan sirabi gurgurdan irin ayyukansa Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda yake ya murru zai wuce ya shuda kan sirabi kalbarqi kaman walqiya fit ya riga ya gama ya Allah ka sa mu na cikin su har za su tambaya ina siradin sai a ce ai ita ce kuka wuce yanzu ayyukanku sun sa ku kun wuce ba tare da sanin ma me ke kanta ba Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace a siradin nan Allah ta'ala zai maida zumunci ta koma kaman wata kugiya wata yula mun san kugiya dake kamo kifi ake kasawa kifi ya kama a fisgo shi daga ruwa to irin wannan kugiyoyin Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai rinka jeho su suna wucewa ta tsakankanin mutane yace wannan kugiya ba komai bane face zumunci din me sada zumunci ba ruwan su da shi amma duk mutumin da bai sadar da zumunci to shi suke nema za su rinka yagan naman wasu suna komawa yace har za a zo lokacin da in suka kama wurin da babu nama sai kashi to nan fa za su jefa mutum kasa ne daga nan kuma nasa ta riga ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu za su wuce kaman walqiya wasu za su wuce kan rihi kaman iska guguwa da take gudu haka za su wuce kun ga dai ai gudun su bai kai na farko ba bai gushe bai na fadin wasu za su wuce kaman ingarman doki dake gudu a kasa kaman kice lafiyayyen mota mai gudu a yanzu yace wasu za su wuce kaman wanda ke sassarfa a kasa irin 440 da yan kwalla suke din nan na jogin yace ba za a gushe ba har sai an zo wasu suna wucewa siradin nan tana farkan naman su kaman yanda ake yankan naman kwata za su wuce jinajina sun tsira amma fata-fata babu kyan gani amma dai kuma za su yi jinya kuma su je aljanna wannan gurgurdan sakamakon zanuban su ne sannan yace amma abun ban mamaki shine mutane za su rinka zuba suna kasa suna shigewa cikin wutan jahannama yace mu manzanni a ranan Allah zai kubutar da mu za mu tsallaka mu ma za mu hau amma za mu riga kowa tsallakewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace muna can karken gaba mu manzanni da aka aika mu zuwa ga mutane yace muna hango tahowar mutanen mu yanda suke zuwa yace amma muna ganin da ake samun zabar gada zuwa cikin gidan wuta mutane na zubewa suna ciki yace mu kan mu manzanni a wannan rana wallahi babu abinda muke iya fadi face rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim ya Allah kai aminci Allah ka kubutar Allah kai aminci Allah kai aminci abin ya wuce a matsaya ai wata magana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shi yasa hatta sahabbai suna tsoron wannan hadisi idan suka tuna shi akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam tura su yaki yace in an kashe wane wane ya zama komanda sai dangin wanda aka ce in an kashe shi sai a ji sun yi kabbara ma'ana an samu shahidi a cikin su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in an kashe wane ya nuna zai shahada za a kashe shi kowa na murna za a samu wanda zai mutuwa shahada a cikin su saboda tsammanin cewa zai ceci mutum 70 a family din saboda hadisi ya tabbata duk wanda ya mutuwa shahada zai ceci mutane 70 a cikin gidansu waɗanda ba za su samu rahama ba sai sanadiyarsa to daga nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa sai wannan sahabi dangin su suka yi kabbara bayan ya juya sai aka ga yana kuka shine dangin sa suke cewa za kai mana abun kunya ne kowa nasa suna murna kai tsoro kake ji yace wallahi ba na tsoron mutuwa manzo Allah ma kansa ya san da wannan yace amma abun da nake tsoro shine siradi da na tunano wannan hadisin shin zan tsallake lafiya ko bazan tsallake ba saboda a ƙarshen ayin da Allah ya faɗa yace kana ala rabbika hatman maqdiya na riga na zartar kowa zai hau to sai ya faɗi me zai faru bayan an hau din yace thumma yunajji Allahu alladhina taqaw thumma nunajji alladhina taqaw sannan mu kubutar da waɗanda suka kiyaye dokokin mu suka ji tsoron mu a nan gidan duniya wa nadharu dhalimina fi hajifiya sai mu bar waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu a cikin wutan jahannama gurfani sun riga sun faɗi ma'ana abinda wannan aya ke nufi shine fassaran wancan aya dake cikin suratul hadid da Allah ya ce idan an hau siratin yawma taral mu'minina wal mu'minati a wannan ranan tunda sirati baka ce sannan jahannama baka ce to zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'a suna tafiya nuruhum bayna aidihim hasken su yana gaba da su a wannan lokaci Allah yana musu bishara wannan tafiya da suke yi su munafikai sai sun hau sai kuma Allah ta'ala ya bishi hasken su shine anan da Allah yake fadi yake cewa wa idza azlama alaihim idan duhu ya bayyana a gare su suka ga ba su ganin gaban su akan siradi sai su ce masu imani unzuruna da Allah ku dan tsahirce mu kadan naqtabis min nurikum mu dosana daga hasken ku mu samu mu wuce to dama munafikai suna ma mu'minai izgilanci a nan gidan duniya shi munafiki gani yake mu'mini wahalalle ne duk wanda ya tsaya akan imani so da yawa shi wanda ba imani ne ya koshi da shi ba yakan ganshi wani wahalalle ne a gidan rayuwar duniya kuma akwai zaki na imani wanda babu wanda Allah yake ba sai mutumin da ya tsayu wurin bauta mishi yanda ya kamata to irin izgilancin da suke musu anan da Allah ya siffanta su da cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun sanu dai waɗanda suka bijire ma Allah suka ki yin abin da Allah yake so sun kasance a gidan duniya in sun ga mu'mine sun yi wani aiki na da'a na imani sai su rinka yi musu dariya in sun ganta da hijabi haƙƙa su ce zumbuli in sun ganta da niqabi su ce gafa ninja haka aka rinka yi ma mutane aka rinka jifa in namiji ne da ya dage wandansa jifa komai haka duk wanda musamman yanzu ne ma abubuwa suka yi sauki ni na san shekaran da 2001 a garin Kano wallahi aka yi min wani jifan da an same ni ne imani ba wannan magana ake yi ba kuma laifi na kawai shine mu ɗaliban Malam Jafar Mahmud Adam ni ban sani ba ashe akwai hanyar da katutun ƴan bid'a ne a hanyar ba'a bi mu ko mun taso daga jami'a za mu je tafsiri ni dai naji ana yaran Jafar saboda sun dage wando sun barge mu wallahi dutse ne hoge sosai daga saman gida ake jeho mana shi haka dai Allah ya kubuta to yanzu gashi na alhamdulillah da jinin Malam Jafar sunna ta kai inda ta kai so wannan shine abinda Allah ke bambance masu imani da wanda ba su ba a kansa so a takaice dai Allah subhanahu wa ta'ala anan yake bayanin cewa idan kafirai munafikai sun ga wannan duhun suka ce a jira su sai a ce qila rji'u a ku koma gidan duniya ko qila rji'u wara'akum ku koma bayanku ko suna musu izgilancin ku waiga ko suna nufin ai a duniya kuma kun mana dariya ko to shikenan ku koma baya inda kuka yi dariya a dan muka samu wannan hasken da kuke gani kuma ku je ku samu faltani sunuran ku je ku samu naku hasken a ƙarshe dai Allah ya ce faduriba bainahum bisurin ku lahu babun batinuhu fihi rahma sai mene wa zahiruhu min qiblihi al'azab sai Allah ya sanya shamaki a tsakanin su da wani irin katanga wanda gabansa kaman air condition in ka sa AC a daki ciki sanyi amma bayan sa fa zafi yake hurawa to wurin sanyin sai zamto mu'minai ne suke amfana da shi wurin zafin kuma munafikai ne ya Allah kai mana tsari da munafurci Allah ya ce walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inda Allah ya so da ya tafiyar da dukkanin jin su daga nan su innallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai to ina ganin na biya bashin ayan da kace ita ce ko to sai mu je ta gaba ya Yohannas
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
نعم
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الله سبحانه وتعالى باين ياي كرا مؤمني ياي كافري ياي منافقي cikin ni'imarsa da yalwan ni'imarsa Allah madaukakin sarki yana da yalwan gafara da ni'ima duk matukar mutun yana ban kasa Allah baya kyale shi yana kiran shi zo zuwa ga rahama har sai idan mutun ne kangare ya kibi kuma bayan ya kibi din ya zanto mutuwa ta riske shi akan wannan abin da ya kangare akan sa din idan abin ne ya kasance kafirci ne to daga nan an samu matsala ta dindindin in ya kasance fasikanci ne to an samu matsala ita ma dai mai tada hankali in kuma ya zanto nagarta ne to a wannan lokaci sauki ya zo fiye da dukkan wani sauki da dan adam yake tsammani to anan sai Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku الذي خلقكم وندشين يحلچيكو والذين من قبلكم كما شيني يحلچ ودان da suke gabaninku la'allakum tattaqun da tsammanin za ku yi takawa za ku ji tsoron Allah adan Allah ta'ala ya umurce mu da yin bauta ya kirayi mutane gaba daya a wani wuri wasu malaman tafsiri suka ce a wannan kiran ta shafi kafirai ne da munafikai waɗanda suka siffanta da wancan mummunan sifa da muka faɗa a baya amma dai a takaice Allah ya yi kira ne zuwa ga abauta masa shi kadai sannan kuma ibadatan nan ta kasance ibada wanda akwai kankan da kai da yi domin Allah a cikin sa saboda Allah shine wanda ya farar da wato asalin samun halittar mu gaba daya anan ya ce shine wanda ya halicce ku a wani wurin kuma sai ya faɗi yanda yayi halittar gaba a cikin suratul mu'minun yake cewa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin la kai ka ayu
wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
ثم إنكم
بعد ذلك لميتون
ولنا آية سنة من سورة المؤمنون آية تقوم شابيو زوا تقوم شابير a cikin sa Allah malaukin sarki ya tsefe bayani akan halittan da yayi anan da yace allazi khalaqakum walladhina min qablikum a can Allah ya ce walaqad khalaqnal insan haqiqa mun halicci dan adam min sulalatin min tin wato mun halicci baban ku annabi adama wanda muka dauko samfurin halittan sa daga dukkan nau'in laka ko kasa anan ban kasa mun dauki dukkan nau'in kasa mun cakuda ta muka kwaba ta muka halicci babanku annabi adam shine walladhina min qablikum din bayan nan sai Allah ya ce sauran zurriyansa sun ci gaba da zuwa ne thumma ja'alnahu nutfa sannan muka sanya halittan ku da muka yi zanto dugon maniyi fi qararin makin a wurin zama matabbaci wanda shine mahaifa bayan nan sai Allah ya ce thumma khalaqna nutfata 'alaqa sai muka halicci wannan dugon maniyi ya koma gudan tsoka muka sanya dugon maniyin nan bayan kwana 40 ya koma tsoka wanda daga bisani shi ma bayan wasu kwana 40 din muka sanya shi ya zanto nama da muka lullube shi muka sa kashi muka lullube shi da nama wanda ana nan sai gashi Allah ya tayar da ku a matsayin wata halitta ta daban har wanda take iya jayayya a ce da ita tayi taqi ko a sa ta ba za ta aikata ba abinda kuma aka hana ta zakke mishi Allah ta'ala duk da ya faɗi wannan da abubuwan da mutane suke yi bayan an halice su a ƙarshe dalilin halittar sai ya ce thumma innakum ba'da zalika lamayitun ana nan kuma wata rana ka gama duk jayayyen ka gama duk abin da zaka yi watan wata rana kuma sai a samu labarin cewa wani fa Allah ya masa rasuwa komawansa zuwa ga Allah ya tabbata babu kuma wanda ya isa ya ce ba zai koma zuwa ga Allah ba to anan sai da mana fadin Allah annabin sarki da yake kiran mu cewa ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku dan shi ne wanda ya halice ku kuma ya halicci dangin jama'a al-ajyal wanda suka shude kafin naku zuwa idan har kuka yi haka kuka bauta mishi shi kadai kaman kenan uiddu anfusakum litaqwa kun tanada kanku domin tsoron Allah dan a ƙarshe ya ce la'allakum tattaqun in kuka yi haka kuka bauta masa yanda ya kamata to lalle za ku samu takwa wanda shine ƙarshen abinda Allah madaukakin sarki yake kira mu zuwa gare shi magana anan wannan aya ta tabbatar da tauhidin rububiyya wanda shi kuma yake lizinta tauhidul uluhiyya tauhidin rububiyya yana nufin kadaita Allah ta'ala da duk abin da ya shafi halitta tun daga samar da halitta da juyata tana karama ta girma ko tana ciwo ya bata lafiya ko tana cikin lafiya ya sa cuta a jiki ko kuma a'a ya raya ko ya kashe in an ce a tauhidin rububiyya yana nufin Allah subhanahu wataala shine al-khaliqur raziqul mudabbir shine ke halitta a farko shike azurta halitta tun kafin zuwan ta duniya shike ci da ita haka nan kafin ta zo duniyar ma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa sai an tambayi mutum a duniya shi rabautacce ne ko kishiyan haka sannan kowa zai taho duniya ne tare da arzikin da Allah ya kaddara mishi zai samu kamar yadda wani kuma bai isa ya ci arzikin wani ba to da wannan idan aka taho Allah subhanahu wataala ke nuna mana haka a ƙarshe sai mutum ya amsa cewa zai rayu cikin biyayya ga Allah ko kishiyan haka wanda bauta ga Allah shike tabbatar ma mutum da samun jin tsoron Allah madaukaki din wannan shine kusa abin da ayat take dauka na cewan mu tabbatar da bauta ga Allah daukin sarki wanda shike mu tabbatar da Allah shike halitta ya juya al'amuran halittan kuma wannan shi zai lizumta mana mu yadda cewa shi ya cancanta a bauta mishi saboda duk wanda za a bauta mishi to dole ya zamto yana yin halitta kuma yana iya kashewa yana iya rayawa wanda kuma ba wanda zai iya cika wannan siffa idan ba Allahu subhanahu wa ta'ala ba a bauta an aka ce bauta ana nufin dukkan wani abu wanda Allah ta'ala yake so kuma ya yadda da shi tun daga abin da ya shafi furuci da akwai bauta a cikin magana bautar da magana kawai ake yi kaman karatun alqur'ani kaga shi furuci ne kadai wannan ko kuma a'a akwai wanda daga bai ake yin su kaman sallah akwai aiki daga bai a wasu bangarori nata kaman aikin haji wanda so da yawa aikin haji ma zaka tadda cewa aikin karfi yafi yawa a cikin sa wani lokaci fiye da abin da ya shafi furuci ko kuduri akwai abin da kuma kawai so ake ka yadda da shi ka yadda cewa akwai shi ka gama bautan Allah a cikin sa kaman yarda da cewa akwai Allah yarda da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi to dukkan abin da ya shafi waɗannan bangarori ka tabbatar ka ije su a muhallin su kamar yadda Allah yake so kuma yayi umarni da su to shine anan bayan yayi mana wannan shela na cewa a bauta masa a gaba sai yake tuna mana da cewa shine fa allazi ja'ala lakum al-ardha firasha ka karanta wannan بسم الله
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kiraye mu zuwa ga mabauta mishi sai kuma ya mana ishara da abin da zai sa mu kalli girman shi dan mu bauta masa din kamar yanda ya bukata yace kar ku manta allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku kasa ta zamto shimfida was samaa bina'a sannan sama ta zamto wato gini wa anzala mina sama'i ma'a kuma Allah ya saukar daga sama da wani idan ruwa fa akhraja bihi mina thamarat wanda sanadiyan saukan wannan ruwan sai gashi ya fitar muku da ƴaƴan itatuwa na marmari rizqan lakum a matsayin arziki a gare ku wanda Allah ya yi muku fala taj'alu lillahi andada don haka nan tunda ko har kun tabbatar da wannan ni'ima da dai kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sane da cewa duk shi ya muku wancan ni'ima domin haduwan ku da shi fa ba zai dadi ba in kuka yi masa butulci a cikin waɗannan ni'imomi Allah subhanahu ta'ala anan ya faɗi mafi girman halittunsa da muke gani dan ya ja hankalin mu da su su ne sammai da kasai da yace an sanya ƙasa ta zanto shimfida a gare ku ku duba ku gani ƙasa da muke kai fa ruwa ne a kasanta ruwa ne a kasan mu wanda a asali da tangal tangale kamata mu dinmu halaka amma sai Allah ya sa duwatsu ya kafe kasar ta zauna wal jibala autada ya zaunar da ƙasa ta zauna gem saboda mu ji dadi wannan kasan da ita aka halice mu da ita muke aje aka sanya mana arziki mai tarin yawa da muke tonowa mu amfana da shi kaman gwalagwalai da makamantansu sannan abincin mu ma da muke ci kasan nan ita take taskacewa ta asalin wato aje mana shi mu amfana ka shuka loka ɗaya na masara kaga kana daukan buhuna a yayin da zaka yi girbi sannan kuma kasan nan da ita Allah ya yi amfani wanda yake rufa mana asiri bayan ma mun mutu thumma amatahu fa akbara idan mutun ya mutu akan tuna kasa ne a sanya shi dan da za a bar shi a saman kasa da ya zamto walakantacce aibantaccen da ba wanda zai so a ce wani nashi an ganshi gashi a rube ya yakune a gefan titi ba a rufe shi ba sa shi a kasan sai zamto kasan ta zamto sutura ne a gare shi to wannan misali da Allah madaukakin sarki yayi yana nuna mana girman halittansa da yayi saboda mu gane girman shi mai amsa wancan kira ta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum a baya da Allah ya faɗa sannan Allah ya ce was-sama'a bina'an mun sanya sama ta zamto gini wanda gata nan muna gani kuma ginin wata bata taba wata ba wannan saman da muke gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sammai shida da suke sama da ita dukkaninsu sun fi su girma sannan kuma wasu ba su taba wasu ba wannan na nuna gwanan cewa na Allah subhanahu wataala sannan ayoyin da suka zo suke bayanin halittar sammai da kasai da Allah ya faɗa Allah ta'ala ya nuna cewa ma ya fara halittar sammai ne kafin kasa to ba mu san ko akwai wani shahararren injiniya da yake fara gini daga sama sannan ayo kasa ba ni dai ban taba gani ba ban san ko ku a garin ku garuruwan ku akwai ba wannan na san babu ko da yake gara ne kwatance da abin da ya shafi mata Allah ya fara halittar sama sannan kasa shin akwai wata hajiya ni yasu ko wata hajiya turka shi wannan ta je danki a ɗakin amarya ta kan fara jefa jere sama ya tsaya kan iska ta jera wasu a kasa kafin a zo a sa gilasai da su waɗannan show glasses din kuma su zauna akan samu haka to babu kaga kenan Allah ta'ala ya nuna gwanan cewan shi da iyawansa a ciki kuma sannan daga cikin abin da zai ƙara nuna mana girman Allah shine Allah ta'ala ya halicci duka sammai da ƙasar nan da komai ne a cikin kwanaki shida wala qad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyamin wa masala na'am
wala qad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma masala min lubub
bawa ma bainahuma ay
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ
الله تعالى yace mun halicci sa hakika mun halicci sammai da kasa da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida kacal wani zai iya cewa duk girman sama da kasan nan yanzu a kwana shida kadai Allah sai Allah ya ce ma masana min lugub gajiya ma bata shafe mu ba da mun so a kwana biyu zamu iya yi da mun so a kwana ɗaya zamu iya yi kai da mun so tsakanin kafin da nunun ma sai mu gina sama da kasar da abin da ke tsakanin su ba wani matsala inama amruna li shay'in idha aradahu an naqula lahu kun fayakun to amma me yasa Allah ya dauki kwanaki shida akwai hikimomi masu yawa a ciki daga cikin hikimomin shine a nuna mana mu rayuwar mu sannu a hankali take tafiya saboda akwai da ƙasa a cikin ta shi ko Allah wannan sarki rayuwarsa akwai kamala a ciki saboda Allah wannan sarki duk wata siffa da yake da ita to siffa ce mai kamala amma dan adam duk siffan da yake da ita dukkanta akwai na ƙasa a cikin ta dan adam yana da rai Allah ma ya ce yana da rai haka ne ko amma dan adam yana mutuwa shi ko Allah alhayyul qayyum rayayye ne da har abada mutuwa ba ta riskan shi to amma Allah daukin sarki kam tarayya da mu a cikin wasu abubuwa na sunaye ko sifa afwan a wasu abubuwa na sifofi saboda ya nuna mana yanda zamu fahimci sakon da yake so mu dauka ba dan namu irin nashi bane misali Allah daukin sarki ya ce yana ji ko dan adam shi ma yana ne yana ji alamma jin Allah da jin dan adam iri daya ne ba iri daya bane Allah ta'ala jinsa babu mai irinsa dan shi jin shi babu tawaya a ciki mu ko namu akwai tawaya shi yasa ko da zai tabbatar ma kansa da ji sai da ya fara kore kamancece ne shi da komai yace laisa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah ku sani dan ma ka ku fada fagamiya ku zo ku cutar da kanku sai tabbatar amma yace huwa samiul basir amma Allah mai ji ne kuma yana gani to dan adam ma Allah yace yana ji yana gani hal ta'ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Allah yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi a gaba sai yace me faja'alnahu sai muka sanya dan adam sami'an yana ji basira kuma yana gani to a can Allah yace yana ji yana gani nan ma yace dan adam yana ji kuma yana gani to menene bambancin su bambancin shine wanda muka fadi namu akwai tawaya na Allah akwai kamala yanzu muna zaune da ku anan kila kin sa ta share miki daki kina fita ta ce gaskiya ni yanzu sai nayi bacci na tashi ke kina tsammanin tana can tana shara amma kuma bacci take yi ke a ranki yanzu tsammanin ki ma an gama gyara falo an share kaza an yi kaza amma ba lallai bane sannan kuma dan da ka haifa yana can nesa sai kaga kaman wannan tafiyan kaman wani ne fake zuwa sai ka yana ku bari ya matso mu gani amma shi Allah ba a masa haka Allah ya daidaita ka al'arshi amma yace hatta ganyen bishiya da zai tsinke ya fadi a cikin daji yanzu wannan bishiyar da ke gaban mu da wani ganye zai tsinke ya fadi a cikin ta Allah ya san cewa wannan bishiyar tana da adadin ganye guda kaza kuma guda kaza ya fadi saura adadin ta guda kaza wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin sanin duk Allah ya san da wadannan to kun ga wannan siffofi ne da Allah ke amfani da shi saboda mu fahimta mu gane girman shi shi yasa sai yake cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya ma mutane kasa ta zamto shimfida dan su amfana da alkhairan da ke cikin kasa din sannan kuma yayi musu saukin su tabbata akan ta wanda daga cikin alkhairan da kasa ke da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya masa kasa gaba ɗayan ta zamto masjidan wa tuhura dukkanin kasa ana salla akan ta sannan ana yin tsarki da ita a lokacin da aka rasa wato asalin ruwa da za a tsarki da shi sannan Allah ta'ala da yace wa anzala minas sama'i ma'a sai nuna mana cewa ya shayar da mu ruwa akan wannan kasan wanda muke amfana da shi sannan kuma ya zayyana mana ya kawata saman nan bil kawakibi da taudari domin mu shirya da su mu gane inda zamu fuskanta ne kana alqibla idan al'amari ya rikice mana sannan in dare yayi ya zamto wani kwalliya ne a gare mu sannan Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama daga dukkan nau'ukan ƴaƴan itatuwa dan su zamto arziki ne mata'an lakum wa li'an'amikum mu muci mu amfana sannan kuma haka nan dabbobin mu su ma su ci lafiya nan da ƴan kwanaki kadan zaka ji ana yanzu ai nono yayi tsarha in ka je kawo ma da dan 500 dinka sai ka samu da yawa me ya faru ruwan sama ya sauka dabbobi sun samu abinci amma a lokacin da yake wahala sai kaga cewa yayi karanci shi yasa hatta a zakka idan mun zo fitar da zakka wanda yayi noma a lokacin da ruwan sama ke sauka zaka tadda cewa yana bada ninkin abinda idan a noman rani ne zai bayar ma'ana a duk buhu 10 zaka bada buhu 1 a matsayin zakka wannan idan shayarwar ruwan sama ne amma idan shayarwar hannu ne fa wanda kai ka shayar zaka bada rabin buhu ne rabin abinda kake bayarwa a lokacin damina saboda a wancan lokaci Allah ya saukake maka ya baka sauki a cikin gudanar da wannan noma din to dukkan wannan misalai da Allah ta'ala yayi yayi su ne saboda mutum mai hankali ya hankalta ya samu shiriya zuwa ga wanda yake shine mahallacin sa shi yasa Allah ya misali wanda ya kai makura da zai nuna mana cewa shi fa Allah bai da kishiya bai kuma da sa'a bai kuma cancanci a hada shi da wani ba saboda duk wanda zaka hada shi da Allah zaka tadda akwai tawaya a cikin hada shi da Allah nan da kai shi yasa shirka dole ne ta zamto zalunci mafi girma babu wanda zai iya abin da Allah yake ku duba gwamnati kadai ku gani duk wanda yake shiyarci wata gwamnati zaka ga gwamnatin nan haikam takan tashi te fata-fata da mutum kuma ba yanda ya iya da ita saboda me saboda karfin da take da shi da isan iko to ina ga kuma wanda shi ya halitta gaba daya a ce an tauye haƙin sa da isa ba kuma na sha fada so da yawa babu wanda ya kamata su fini santan shirka kamar irin wato asalin mata a cikin al'umma sabili da sun fi kowa jin zafin zamantakewa da wani wanda ba su ba a lokacin da suke zaune da abin da ransu yake so sukan ji babu dadi a rayukansu a bisa al'ada da ɗabi'a to amma kuma in ka tuna cewa su ma din fa kawo su akai dawainiyar su ake ba su ke makansu ba to ina ga wanda shi ya halitta shi ya samar da halitta kuma ya ce a kadaita shi amma a ce bai isa ba kai ka san ba za a zauna lafiya a irin waɗannan lokuta ba Allah ta'ala ya shiryar da mu kuma ya ba mu ikon kadaita shi a cikin bauta to wannan sifofi da Allah ya nuna mana na halittun da yayi suke nuna cancantan shi da abauta mishi kuma ba tare da hada shi a wani ba can da nake maganan tauhidin rububiyya yana da kyau mu ƙara gane muhimmancin tauhidi da illar shirka da Allah ya ce a kadaita shi da bautan nan saboda a cikin abin da ya shafi rububiyya ya ce ubudu rabbakum kun ka kalmar rabbu ita ke tabbatar da rububiyya gare shi wannan rububiyyan ya dauki abin da ya shafi halitta azurta shi da kashe shi da raya shi kaman yanda ne bayani to mutane a zamanin jahiliya da yawan su ma ba su rinka yin shirka a cikin abin da ya shafi rububiyya ba amma abin da zai baka mamaki shine da yawa daga cikin mata a wannan zamanin suna kuma hada Allah da wani ko zakke wa wani bangaren abu na manyan zunubai ta wannan babi din me nake nufi shine zuwa wurin bokaye da ƴan bori da ƴan tsubbu wannan fitina ne da take ci kaman wutar daji a cikin wannan al'umma kuma yana daga cikin abin da ke fusata Allah matsanancin fitantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku tsaya ku ji man ata arrafan duk mutumin da ya taka da kafansa yaje wurin al-arraf dan duba al-arraf shine wanda zai duba yace auren nan ya buga kasa yace gaskiya kar ayi shi a wannan wata akwai kura kasuwancin nan kakka fara a watan nan bari sai tauraro kaza ya matsa guri kaza wannan tafiyan kar ayi shi yanzu wannan auren kar ayi kaza wannan kazan kaza shine al-arraf ko abu kaza da ya bace an dauke wani a ce yana nan a raye amma yana shan wahala gashi nan mun gani auka hinan ko wanda zai bada kulumboto a ce ai in dai farin jini ne sai dai illayan nan bata jikinki samari sai kin ture ko kasuwa in kika fara ganin kasuwa ai jari ma sai kin karo ba zai isa ba shine kahin wanda zai bada wani abu na kulumboto wanda so da yawa na sha kwatanta wallahi ko tashan mota ka shiga ka kalli kasan su tayarin da yawan direbobi sai ka ga layu daure a jiki an daddaure su ni har sai da nazo bana kallo saboda kakkai ta samu marashin kwanciyar hankali kai magana kuma ba daina za su yi ba to irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taka ya je wurin su ba fa shi yayi ba ya taka ya je wurin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina sanar da ku wanda ya wannan aikin faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce mu abinda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine alqur'ani da kun ga wannan zai zanto kenan raina wa Allah ne ababin tauhidin rububiyyarsa dan shike arziki in kana neman arziki fabtagu inda Allahi rizq nema arziki yana wurin Allah kuma hanyar samu sa shine fa'buduhu ka bauta masa washkuru lahu kuma ka gode mishi duk inda kake ji kana son wani abu na duniya kai ba a baka ba ba a yi maka gata ba bai kaza ba da zaka je ka ga wani wanda ke cikin jaraba wallahi da ka san kai sarki ne a inda kake duk irin wahalar da kake ciki wani yana wahalar da tafi cikin taka shi yasa wani bawan Allah suna tafiya shi da abokinsa sai abokin ya ga wasu irin gidaje masu kyau kawatattu an gina su sai shine abokin ya kalli shi dayan wanda ya kalla ya masa magana malami ne wanda ba malamin ba sai ya ce mashi malamin wai duk muna ina aka raba waɗannan arzikin ne me yake nufi su sun rako wasu duniya kamar yadda wani ke wasu ke fadi shine sai ya shiru wani wuri za su tafi amma sai masa dabara ya ce rakani da Allah mu dan tsaya asibiti ya dauka dubiyan wani za su suna shiga sai ya tambaya ce da Allah ina ne accident and emergency ward ko A&E yace da Allah ina ne accident and emergency ward aka ce gashi ta yace da Allah to zamu dan shiga ne suna shiga da abokin sai ga wani a kariye kafan shi a daure yayi kwanaki kuma ana ga yaro shi sai nan da wata kaza za a sauke kafan ga wani na dada bandeji ga wani can cikin jini bai ma san inda yake ba shi ba a ma iso kansa ba ko zai rayu ko ba zai rayu ba Allah kadai ya sani to shine sai ya kalle shi yace to su kuma waɗannan bayin Allah muna ina ka raba musu waɗannan cututtuka mana ka kasa tuna an maka ni'ima ga wasu ma suna neman su zo inda kai kake basu samu dama ba kuma ba ka fi su alkhairi bane a wurin Allah jarabawa ce kawai to daga nan ne sai tunaninsa ya sauya akan wannan da haka yan uwa musulmi a takeice waɗannan ayoyi da muka karanta na farko suna kira mu zuwa ga mai imani da rububiyya wanda shike lizumta mana mai imani da kadaita Allah da bauta wato uluhiyya kenan sannan kuma Allah daukin sarki ya halarci dukkan komai kuma shike azurta bayinsa dan haka yasa ya zanto dole a bauta masa shi kadai na uku mun fahimci cewa tsoron Allah wani matsayi ne mai girma wanda ba a samun shi sai ta hanyar bauta ma Allah shi kadai dan ya ce la'allakum tattaqun sannan fa'ida ta hudu da zamu samu a wadannan ayoyi shine a halittar Allah mafi girma da ni'imarsa a nan gidan duniya ni'ima ce mabayyaniya wanda kowa ke iya gane ta kuma yana daga cikin bayanin girman ni'imomin Allah a ban kasa shine wannan ni'imar da Allah ya faɗa ta ruwa da ƙasa da komai har kafirai waɗanda ba musulmi ba duk Allah ya ba su dama su amfana da shi wannan yana nuna yalwan ni'imar Allah da girman ni'imarsa Allah ka sa mu samu ta duniyar da ta lahiran baki daya sannan darasi na kusa da ƙarshe da zamu samu shine Allah yana azurta mu'minai da kafirai a nan duniya duk su amfana da ni'imomi amma a lahira mu'minai kadai suke iya samun ni'imomin sa na ƙarshe shine Allah ya haramta shirka mai girma da karaman su akwai shirka babba wanda take fitar da mutum daga musulunci akwai kuma karaman shirka wanda su ne sirriya da makamantan su su ma dai duk suna cikin nau'in kaba'ira wanda Allah ta'ala ya hane mu akan su na ganin sai mu takaita nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi ayi na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah ta'ala ya fiye mana sai mu dauki littafi na gaba